sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis, 5 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce jami'anta sun damfe 'yan ta'adda da suka kai harin ta'addanci a kusa da fadan bin martaba Ohenui na kasar Ibra da ke yankin karamar hukumar Okene a jihar Kogi. Sabuwar gwamnatin Isra'ila ta gabatar da shirin yin garan bawul ga tsarin shari'a da aka yi alkawari da dadewa da nufin ragewa kotun kolin kasar karfi. Iran ta gargadi Faransa game da abin da zai biyo baya bayan da mujallar nan mai zanen barkwanci ta Charlie Hebdo ta buga zanen katun da nuna shugaban addinin kasar Ayatollah Khamenei da Tehran ta dauka a matsayin cin fuska.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji yunkurin dan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na zama kakakin majalisar wakilan Amurka ya sake gamuwa da cikas a wani na biyu bayan kada kur'a kari na shida.
Ta wani bangaren yana da tsatsauran ra'ayin wato abubuwan da shi ya kamata a yi domin a ciza a hura baya yadda ba zai yadda ba. To yana ɗaya daga cikin abin da zai jawo mai bakin jinin wannan zaɓe ake ta wannan cikas.
Sannan kuma gwamnatin Ghana ta shiga cikin jerin kasashen da suka dauki matakai kan matafiya daga China a kokarin ta na dakile yaduwar cutar COVID-19. Rahotanni suka ce yana yaduwa a kasar China tamkar gobarar daji. Kuma kowace rana mai kamar ta yau, alheri za ta kuma sake shigowa muna da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce jami'anta sun damƙe 'yan ta'adda da suka kai harin ta'addanci a kusa da fadan mai martaba Ohenui na kasar Ibra da ke yankin karamar hukumar Okene a jihar Kogi a daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ziyara aiki a yankin. Sanarwar da kakakin hukumar DSS na Najeriya Dr. Peter Afunyaya ya aika wa sashen Hausa na muryar Amurka na cewa jami'an tsaron sun cafke Abdulmumin Ibrahim Otaru da ake kira Abu Mikdad da kuma Sa'idu Suleiman waɗanda ake da hannu a harin. Dr. Afunyaye ya ce lokacin da ake kokarin cafke shi Abu Mikdad din ya yi kokarin arcewa, dalilin kenan da ya sa jami'an tsaro suka harbe shi da bindiga inda ya samu rauni a kafarsa ta hagu, kuma a halin yanzu ana masa jinya a wani asibiti. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya rawaito cewa binciken farko da hukumar ta DSS ta gudanar ya nuna cewa shi Abu Mikdad babban kwamandan 'yan ta'addan Boko Haram ne tsagin ISWAP da ya tsara kai harin ta'addanci kan wani ofishin 'yan sanda da ke karamar hukumar Okene ta jihar Kogi inda suka kashe wani sufetan 'yan sanda mai suna Idris Musa kana suka yi awon gaba da bindigogi kira AK-47 guda biyu. Shi ne kuma ya jagoranci harin nan da aka kawo gidan gyaran hali da ke a Kuje a Abuja da kuma wani harin da aka kai kan wani kamfanin Indiyawa da ke a Jakuta a jihar Kogin inda suka yi garkuwa da Indiyawa uku suka kashe mutane biyar ciki har da 'yan sanda biyu. Hukumar ta DSS ta bayyana cewa Abu Mikdad ya zama wani kartagin ɗan ta'adda da ke jagoranta satan mutane a jihohin Kogi da Ondo, ta kuma tabbatar da cewa za ta ci gaba da aiki tukuru da sauran jami'an tsaro don tabbatar da samar da sahihin tsaro a Najeriya. Jiya Laraba, wasu rokoki guda biyu suka aukawa dakarun haɗin gwiwa a arewa maso gabashin ƙasar Siriya a cewar rundunar sojojin Amurka ta tsakiya kwana guda bayan da Iran da Iraki suka gudanar da bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban rundunar Quds ta Iran Qasem Soleimani a Baghdadza. Rundunar CENTCOM ta ce harin bai haifar da rauni ko barna ba ga sansanin ko kayayyakin rundunar haɗin gwiwar. Kakakin rundunar CENTCOM Lieutenant Colonel Deb Easterborn ya shaidawa BOA cewa rokokin da suka kai mita 107 sun auna yankin da ake kira Mission Support Site Konoko da misalin karfe 9 na safe a gogon kasar Siriya. Daga baya dakarun Kurdawa na SDF sun je wurin da aka harba rokokin inda suka samu na ukun da ba a harba ba. Irin waɗannan harhare na jefa dakarun haɗin gwiwa da fararen hula cikin hadari da kuma kawo cikas ga kwanciyar hankali da tsaro a Siriya da yankin. Inji kakakin rundunar Centcom Colonel Joe Buccino, babu wanda ya dauki alhakin kai harin. A baya dai mayaka da ke samun goyon bayan Iran sun kai harharen rokoki da jirage marasa matuƙa kan Amurka da dakarun kawance a ƙasashen Siriya da Iraki.
An jima kaɗan, Hafi zai sake dawowa da ƙarshen labarai. Kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Yunkurin ɗan jam'iyyar Republican Kevin McCarthy na zama majalisar wakilan Amurka ya sake gamuwa da cikas a wuni na biyu bayan kada kuri'a karo na shida. A hirar shi da muryar Amurka mai sharhi kan harkokin siyasar Amurka, Garba Suleiman Krako ya yi ƙarin haske kan abinda yake kawo cikas da kuma hanyar da za a iya samun maslaha.
Wato abun ya ci tura, an yi cike da kajiya, yau an sake yi. Saboda akwai wanda su ba sa kaunan McCarthy a cikin jam'iyyar tasa ma, bayan akwai wanda ba sa kaunansa, kuma akwai wanda suke da adawa da zaben shi. Ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta fama da shi kenan a cikin wannan zaɓe na spika to ga shugaban kasa, tsohon shugaban kasa Donald Trump yana nema ya tsoma baki.
To menene yasa ba sa kaunan wannan, kuma menene yasa wani banda shi ba zai iya fita wannan takarar neman wannan kujera ba? Me yasa ya zama sai shi kadai ne ake kada kuri'a a kansa?
Akwai ma shi Chief Roy wanda yake daga Maryland, shi ma yana da sha'awan wannan kujera spika, amma shi abin da yasa suke ta kikikaka akan McCarthy, wato yana da wani irin ra'ayi ne na riƙau, ra'ayi irin ɗan mazan jiya. To akwai wanda suke son shi da wannan manufa irin tashi, to akwai kuma wanda suke son sassauci da ɗan sauyi a cikin tafiyar jambarwar da ake ciki a America tsakanin Democrat da Republican. Idan an zo kaman yaddan a yi ma ƙasa wani abu, to sai ya cije ya rike. Don ya sha tsayawa ya ce zai shutting down ɗin gwamnati ma, wato a tsaye da komai cik. To saboda irin ra'ayi irin nasa irin wa'annan, shi ya sa ma membobi wajen 20 suka ki goyon bayan shi.
A kan yana da tsauran ra'ayi ko kuma cewan ra'ayin bai yi tsauri irin yadda suke so a matsayin masu tsauran ra'ayi ba?
Ta wani ɓangaren yana da tsauran ra'ayin wato abubuwan da shi ya kamata a yi domin a ciza a hura, baya yadda ba zai yadda ba. To yana ɗaya daga cikin abin da zai jawo mai bakin jinin wannan zaɓe ake ta wannan kikaka. Sannan kuma gashi sun ga cewa shi Donald Trump tsohon shugaban ƙasa yana goyon bayan shi, yana so ya tsaya ya mara mar baya, yana ma sa baki a cewa a zaɓe shi.
To
kuma idan har ya yi nasara aka zaɓe shi, shi Donald Trump zai ɗauki credit ɗin cewa ai shi ya sa aka sa shi.
To kana ganin to kana ganin wannan yana yiwuwa na yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa waɗannan mutane 20 'yan majalisa guda 19 zuwa 20 yanzu suka ke ƙasa ƙasa.
Wannan na ɗaya daga cikin dalilai, tunda kin ga ma lokacin da aka zo aka sake fafatawa sau shida kenan ana fafatawa bai nasara ba.
To kana ga
so aka kada ƙuri'an cewa to a sake yi zuwa gobe, saboda suna tunanin idan aka bari zuwa gobe din nan, domin da an sake yau din ma zai faɗi da sau bakwai kenan. So suna tunanin in aka kai shi zuwa gobe da rana din, kira a yi kira wannan a taɓa wannan a taɓa wancan, kira a taɓa zuciyarsu su haƙura su bar shi ya wuce.
To a ƙadara an sake dawowa bai samu wannan goyon baya ba, an sake kaɗa ƙuri'a, an ci gaba da kaɗa ƙuri'an nan bai samu goyon baya ba, me zai biyo baya?
To abinda zai biyo baya, ra'ayin Amerikawa da yawa suna ganin kawai haƙura shi ko mishi alheri, kawai a nemi wani.
mai sharhi kan harkokin siyasa Amurka kenan Garba Suleiman Krako a hirarshi da Alheri Grace Abdu yanzu kuma ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Ministan Shari'a na gwamnatin Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya gabatar da shirin sabuwar gwamnati na yin garan bawul ga tsarin Shari'a da aka yi alkawari da dadewa da nufin ragewa kotun kolin kasar karfi masu sukan lamarin sun ce shirin da aka sanar a jiya Laraba zai gurguntar da demokradiyyar Isra'ila ta hanyar bada cikakken iko ga gamayyar gwamnatin masu ra'ayin riƙau da ya zama na tarihi a kasar Ministan Shari'a Yarib Labin ya gabatar da jerin sauye-sauye da nufin dakile ikon bangaren Shari'a ciki har da baiwa 'yan majalisa damar zartar da dokokin da babbar kotu ta soke da ake ganin bai dace da tsarin mulki ba. Labin ya fitar da wata doka da za ta baiwa majalisar dokokin kasar mai kujeru 120 ko kuma Knesset damar yin watsi da hukuncin kotun koli da ƙuri'u 61 cikin sauki. Jiya Laraba Iran ta gargaɗi Faransa game da abin da zai biyo baya bayan da mujallar nan mai zanen barkwanci ta Charlie Hebdo ta buga zanen katun da nuna shugaban addinin kasar Ayatollah Khamenei da Tehran ta ɗauka a matsayin cin fuska. Mujallar ta mako-mako ta buga zanen barkwancin da dama an yi ba a ga jagoran addinin da siyasa a jamhuriyar musulunci a wani bangare na gasar da ta kaddamar a watan Disamba. Domin nuna goyon baya ga zanga-zangar da aka shafa watanni uku ana yi. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir Abdullahian ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ba za a kawar da kai ba dangane da ayyukan cin mutunci da rashin da'a na jaridar Faransa da ta wallafa zanen na nuna adawa da hukumar addini da siyasar kasar Iran. Ya kara da cewa ba za mu kyale gwamnatin Faransa ta wuce tsoma baki a abin da bai shafe ta ba. Ko shakka babu sun zaɓi hanyar da bata dace ba, ba tare da bayyana sakamakon da zai biyo baya ba. Da yammacin jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ta gayyaci jakadan Faransa Nicholas Rod. Amurka na yin nazari kan tsarin haramci kan tasirin haramci da gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta yi kan ɗaukar mata ma'aikata da ƙungiyoyi masu zaman kansu tare da yin nazari kan zaɓin manufofin. Da za a iya bayyanawa nan ba da jimawa ba. Mun ƙudiri aniyar tsayawa tsayin daka wajen kare mata a duk inda ake barazana ga 'yancinsu ciki har da Afghanistan saboda abin takaici muna ci gaba da ganin karuwa da ƙarin muni. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana haka ne a jiya Laraba yayin jawabinsa wajen kaddamar da dabarun Amurka na farko kan harkokin tattalin arzikin mata a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Ghana ta shiga cikin jerin kasashe da suka dauki matakai kan matafiya daga China a kokarin ta na neman dakile yaduwar cutar COVID-19. Rahotanni suka ce na yaduwa a kasar China tamkar gobarar daji. Wakilin Hamza Adam na dauke da karin bayani daga Kumasi.
Matakin na gwamnati na zuwa ne bayan da wasu kasashe suka sanar da daukar sauraron matakai kan matafiya daga China sakamakon ci gaba da yaduwar cutar ta COVID-19 a kasar. Gwamnatin Ghana na bukatar gwajin COVID-19 ga dukkanin baki daga China da zarar sun sauka a filin sauka da tashin jiragen saman kutuka dake Accra babban birnin kasar ba tare da sun biya kudin gwaji ba. Kazalika mazauna China din da suka sauka a filin ana bukatar takardar shaidan gwaji ta PCR dake nuni da cewa ba su dauke da cutar amma ya kasance an gabatar da takardar sa'o'i 48 kafin tashin su daga China. Sai dai kuma sanarwar na gwamnati na bukatar da matafiya daga Ghana su dakatar da tafiya zuwa China har sai in tafiyan nasu na da muhimmanci sosai. Masana ta fannin kiwon lafiya a kasar sun jinjina wa gwamnati bisa wannan mataki da ya dauka inda suke bukatar da ya kuma maida hankali ma akan wasu iyakoki musamman na kasa saboda Ghana na fama da matsalan karancin al'umman da suka karbi allurar rigakafin COVID-19. Dr. Imuru Faisal babban jami'i ne kasashen kula da masu fama da cututtuka masu yaduwa a kasar.
Ba airport kawai ya ce aikin san bataki ba, ta wurare da zaman to kawai mutane sun su bi shiko garin ga ya ce ne mu waje matakin da zaman to kaman za mu check mutane za su shigo suna da corona ko ba su da corona, amma dai inda mutane da dama ke shigowa shine daga airport. A wannan mataki ya taimaka ma miliyan Ghana.
Ko shin wannan mataki zai iya janyo cikas ga masu harkar kasuwanci da ke kai da kawo a kasar China? Wannan ne tambaya da Naima Shuaib Abubakar, masanin harkar tattalin arziki a inda yake cewa
nan shakka babu koya ne ya kawo wani tangar da kadan cikin lamarin kasuwanci, amma lamarin lafiyan bil'adama kuma shine mafi muhimmanci. Annoban corona nan ya fara kamari kuma kasan China, shi kasashen duniya da dama suna takasantsan wurin zuwa kasan nan na China. Yau inda kasuwanci ta kai ta duniya, albarkacin na'ura na computer ya bari abubuwa sun yi zuwa da sauki kadan. Mutum kai ka zamna Ghana ga kai ka order kaya daga China kuma a zo maka da shi a gida. Ina ga wayanda da suke zuwa sun yi amfani da irin wanga hanya don saboda dai ya kawo sauki kadan cikin lamarin, amma shakka babu tunda biwa sun saba zuwa ne dole ya kawo wani mushkila kadan cikin lamarin. Na
to koya al'umma suka ji da wannan mataki da gwamnatin Ghana ta dauka.
Sunana Salu Isa. Wannan mataki ne gwamnati ya dauki, kuma mataki ne mai kyau sosai domin wanga abu da ya zo farko mun ga yanda yayi. To gashi ko muna ji alama kaman ce ga nan kuma sauko. Gwamnati ya dauki matakin da zai kare mu, zai muna kariya kan wanga mu. Ashe ba abin da ya kamata mu duka mu yi wasa da shi bane. Saboda shi mataki ne mai kyau, kwarai-kwarai ni ma na goyi bayan haka.
Ni ne Muhammad Sani Baba Adakawa. Gwamnatin Ghana ya kokarta kwarai ga abin da ya zo muna da shi. Ai mu ma za mu shiga ga wannan abin da ai gwamnatin China ba zai yarda ba. Mu ma muna kare kanmu ne. Wannan ba wani matsala bane.
A baya-bayan nan ma sai da hukumar lafiya a kasar Ghana ta yi gargadin cewa rashin karban allurar rigakafin cutar COVID-19 na barazana sosai ga sashen kiwon lafiya a kasar, musamman in wata nau'in COVID-19 ta shigo a kasar. Kasashe da dama dai na ci gaba da bayyana damuwar su matuka bisa ci gaba da yaduwar COVID-19 a kasar China da kuma rashin samun gamsassun bayanai game da cutar daga hukumomi a kasar. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ka mai ba ku da ma tambaya ni ke da ku da ma tambaya ni ke da.
Muna kira ga gwamnatin kasan a wayo-wayo, saboda a yanzu a nan kasan duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji dadi, wallahi a dake kace gwamnati ya kamata ya dubo in wakilai ne yasa to yi wai wannan wakilan nashi.
Mu dai gaskiya matsala ce da kai, ba kadan ba matsala. Ga mazajen mu sun mutu an kalkashe mu, mazaje an kalkashe mu, mudiya ga su nan an bar mu da marayu. Abinda nake jan hankalin gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu.
Abinda zamu kara tana mu gwamnati shine cewa alƙawara abinda ya shafi kamar matasa abu ne mai kyau a ƙara duba yanayin da matasa suke ciki.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sabuwar shekara da fatar an shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2023. A yunkurin shirin domin iyali na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwo al'umma tuwa kwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki su dauki matakan kawo sauyi. Yau shirin zai fara tashi a jamhuriyar Niger, inda muka nemi jin ta bakin al'umma abinda suke so hukumomin kasar su sa gaba da kuma ƙara mai da hankali akai. Batutuwan da suka ambato sun hada da matsalolin tsaro, harkokin ilimi, shan miyagun kwayoyi, samarwa matasa aikin yi da dai sauransu. Kada an kai ku da nisa, ga abin da waɗanda muka hira da su suka shaida wakilinmu Tamar Abari.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu, anan garin da magara. Dangantse da wannan shekara mun fuskanci kwarai kalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato. Mun suka dauka akan mu nan Niger duk wani abu wanda talaka zai ji daɗin rayuwar shi. To ko menene daga barazawa bana kuɗin shilin kawai. Yanzu a taƙaitun taƙaita kaka ce muke ciki yanzu. Da kaka hatta da hatsi akan same shi dala 80, dala 70, dala 100. To a yanzu kakan hatsin 120, 130, 140. Gushiya da ake siya a kaka a siye ta dala 50, 60, yanzu dala 100. Kubi
ya ƙara kuɗi gaskiya an fuskanci kalubale a ƙasar akwai matsalar tsaro kuma mu kanmu kullun ana fara saboda ana shugowa ga an bar kayan shaye-shaye batik iyan samari in ce ga sirri mai goma suna tafiya takwas daga cikin su in kika duba akwai abin da suke sha na gaban gwari man ina tashi hankali da danka kana sama danka kana kafkaf da shi gashi kana fama abin da zaka ruwa ma kanka asiri sai dan yaje dauko maka wata magana da ba ita ba tashi hankali wani irin yaje in yaro na kule ta Allah Allah kace ka ga yaji yazo in makaranta yayi tin hankalinka a tashi so kace sai ka ji sallama shi san hankalinka ya kwanta makaranta kanta da ake yi wannan makaranta ta boko dibaci ga irin abubuwan da ake kuskanta a cikin ta dibaci ga ne makaranta kanta yanzu a ce ina da misali yanzu yaro takwas a makaranta a matakin primary kowane yaro daya sai an biya mishi shika guda kuɗi na uwan yara saboda sayan na koshe saboda sayan alli sayan abinda za a goge tabulo wani mai gaji wani sauransu kowane yaro daya ga rayuwa ta yi tsada ina da biyu a matakin secondary kowane ya biya mai shika biyu to kun ga dan lisi to wani irin tsari ne magidanci zai yi wanda za a sassarta amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin mugun tsananin rayuwa ba ma tsani na wasa ko kiran ma zuwa ga gwamnati ana muna kira ga gwamnatin kasar mu a wayo-wayo saboda a yanzu a nan kasar duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji dadi wallahi a ji kace gwamnati ya kamata ya duba in wakile ne yasa to wayo-wayo wannan wakilan nashi lalle bana gwamnati an ringa sai da hanzi ma mai rage a meri amma da abin da ake kaiwa da zai ishi ba karce guda wanda yake da kai sama mutum da dubu da wani abu majiranci dubu da wani abu sai aka yi abin da ba zai ishi mutum 30 ko mutum 40 ba a wannan wata to ya kamata gwamnati ta duba ta dora sikeli ta auna abinci a hannun manoma ta sa tallafi ta maido shi ta tabbatar da abin da ake saidawa ya je ga inda ya kamata sosai a sa ido akan haka kuma harkar karatu duk kasan mun yi kowace kasa arziki a duniya menene arziki muke da arzikin matasa mutanen kasar mu saboda mutum miliyan 17 matasa ne a tsaya a nemi aiki a ba su hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku ka ajiya kawai a tsare su haka akwai amma wani kafinta wani aikin moto wani sudir wani abu kungiyoyi su je a duba a gani wanda yake da karamin laifi a gyara a gyara shi a huddo shi kar a kai barawa akuya a gama da barawar raƙumi harkar ilimi tana buƙatar kulawa kwarai nan sha da magaran yanzu a jarraba wadda aka yi matakin shiga jami'a na bana ya da magaran din nan baya da su kuma yara suna da su ne karatu ya kamata a gyara
an shatu to wannan shekara dai sabanan dai ta zo ta wuce dai yanzu dai ne mu ce alhamdulillah amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ke da kai ba kadan ba matsala fanni fanni kala kala ga matsalolin abinci yayi tsada ga matsalolin rayuwar mu dai haka ga mazajen mu sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mudiya ga sun an bar mu da marayu abinda nake jin hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalan mu ga rayuwa tsada ga likita ga lokacin ma da muke dan kwadai in diyan mu sun shiga su zama wani abu su dan tai mu tallafa mu ita ma lokacin ga ta nan duka tana tangal tangal ga wannan tashin hankalin tashi tashin hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga lokoi ba ta kirki ba ga likita in diyan mu bismillah ya an muka je kawai maganin matsalolin sayan magani ma tashin hankalin ne musamman ma a cikin wannan harkokin matsalar da mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha gashi bin mu da jarin kirki kun gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mu mu jari mu mata musamman mata a cikin kashi 100 mata kama kashi 80 duk mata ne suke shan wahala da diyan su da yara marayu an bar su suna wahala ana guje guje duk in ka zo kai ne arman diya kai ne ba su abinci kai ne biya musu kudin lakol dukkan abu kuma babu sana a kirki babu sana a kirki to muna roƙon gwamnati dan Allah dan Annabi ta maida hankali wajen mata a taimaka ma mata musamman ma mata wanda mazajen su ka mutu an kashe musu diyan su an kashe musu yara ga sunan muna ta wahala da yara kuma babu sana'a da zamu yi rikakka mu kama diyan mu mu biya musu lakwal a ba su jari a taimaka
sunana Yoruba Rosham Sidin muna tuni da cewa alƙawarin da gwamnati yayi musamman abin da ya shahi aikin matasa tattalin arziki na ƙasa da kuma harkan ilimi abinda zamu ƙara tana mu gwamnati shine cewa alƙawara abin da ya shahi kamar da zancin da nayi matasa abu ne mai kyau a ƙara duba yanayin da matasa suke ciki duba da irin yadda dalibai yanzu ko wani lokaci ga sanan sai yawa suke za ta degree diploma iri alhali matasa sun kare karatu kuma suna bukata a sa su a yanayi mai kyau da cewa su samu aikin kenan abu ne wanda ya kamata a yi mai duba na musamman sannan kuma aka koma bangaren tattalin arziki za a ce mutane sun fuskanci matsi na tattalin arziki abinda ya shafi kasuwancinsu abinda ya shafi sauri kenan shi ma abu ne wanda ya dace a ce an sake dubawa saboda a tallafa ma al'umman ƙasa su samu sassauci da sauƙin rayuwa yayin da aka duba kullun cikin tattalin arziki ƙasar Nijar tana da arziki na ƙasa za a ce zinare ne za a ce man fetur ne da dama to amma ba a ganewa cikin yanayin da na Nijar yake rayuwa kenan ana iya sa matasa su samu aikin ko kuma a tallafa musu tunda akwai da yawa sun yi ilimi saman ya ne za a yi aiki su yi aiki a ma'aikatar tsaron ko kuma su taimaka dai su ma su sa hannunsu kenan tunda sun yi wannan karatun a ba su dama a sanya su su samu aikin wannan bangaren ta'addanci wanda matasa suke ta shiga ciki yau idan aka yi duba menene yake sa suna shiga ciki rashin wannan aiki ka yi karatu ka kare ka cancanci a dauke kuma ba dauke ka ba kenan a san yadda za a yi a forma wannan daliban a taro su a yi wayan musu da kai abu ne mai matukar muhimmanci wanda zai ba su dama su zo su kama aikin kasa su yi kishin kasa kenan a kori ta'addanci a cikin kasar Niger bangaren shaye-shaye shi ma dai abu ne wanda gwamnati ya kamata ta kara kaimi ta kara kokari wajen wayar da al'umma duk da cewa akwai wasu kungiyoyi da dama a cikin jihohi wanda suna kokari akan wannan kenan ya dace gwamnati shi ma kama musu ya kara ba su goyon baya da tallafi wanda zai ba su dama su wayar da matasa saboda shaye-shaye za ku gani matashi cikin shekarun shi 25 da 6 ya shiga al'amarin shaye-shaye kun gani wannan ba a saran yayi gobe mai kyau
kada kenan daga cikin abin da ke ciwa al'umma jamhuriyar Nijar tuwa ƙwarya batutuwan da idan ta kama za mu bi diddigi daya-daya domin jin matakan da hukumomi za su dauka na kawo sauyi da inganta rayuwar iyali muna godiya ta musamman ga wakiliyar mu Tamar Abari da ta bada gudunmuwa yayin kallabin shirin a wannan shekarar da fatan shekarar za ta kawo ci gaba ta kowace fuskar rayuwa da ingancin rayuwar iyali sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana munufi kasashen Kamaru da Ghana a duk lokacin da kuke bukata za ku iya sake komawa ku saurari wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shirye mu dalheri
umwadi ko kan wadi in yi shuru ko yi
madalla a gaida alheri Grace Abdu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma fa a takaice
to Hadiza ga labaran a takaice hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya DSS ta ce jami'an ta sun damƙe ƴan ta'adda da suka kai harin ta'addanci a kusa da fadar mai martaba Ohinuyi na kasar Ibra da ke yankin karamar hukumar Okene a jihar Kogi a daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ziyarar aiki a yankin sanarwar da kakakin hukumar DSS na Najeriya Dr. Peter Afunyaya ya aika wa sashen Hausa na muryar Amurka na cewa jami'an tsaron sun cafke Abdulmumin Ibrahim Otaru da ake kira Abu Mikdad da kuma Sa'idu Suleiman waɗanda ke da hannu a harin jiya Laraba wasu rokoki guda biyu suka aukawa dakarun haɗin gwiwa a arewa maso gabashin ƙasar Siriya a cewar rundunar sojojin Amurka ta tsakiya kwana guda bayan da Iran da Iraki suka gudanar da bikin cika shekaru uku da mutuwar shugaban rundunar Quds ta Iran Qasem Soleimani a Bagadaza rundunar CENTCOM ta ce harin bai haifar da rauni ko barna ga sansanin ko kayayyakin rundunar haɗin gwiwar ba kakakin rundunar CENTCOM Lieutenant Colonel Dave Eastbourne ya shaida wa VOA cewa rokokin da suka kai mita 107 sun auna yankin da ake kira Mission Support Site Kokonoko da misalin karfe 9 na safe a gogon kasar Siriya.
Thomas sauraro baki dai abinda ya sauka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatar da shirin da kuma Jimmy Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. ne ce taku Khadija Zakari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.